sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau. Litinin ranar farko a watan Mayu, ranar da aka kebe a matsayin ranar ma'aikata ta duniya. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makaman nukiliya. Jiya Lahadi, fadar shugaban Amurka ta White House ta kare gayyatar da ta yi ma shugaban Filipino zuwa birnin Washington. Sannan jiya Lahadin, sojojin Faransa sun ce sun kashe mayakan sa kai wajen 20 a ƙasar Mali.
Kanin labaran kenan, rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayyana dalilanta na gayyatar tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido wanda har izuwa tsakar daren jiya take tsare da shi.
Akwai wasu maganganu da suka ce yana ta yi idan ya je wajen taro na siyasa, to amma dai abinda yake ciki bincike ne yanzu aka fara shi, kuma ka san insha Allah bincike ba zai bar komai ba.
Muna kuma da rahotanni kan kalubale da ma'aikata ke fuskanta a Najeriya da suka hada da rashin albashi. Ibrahim Alfa'ame zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makaman nukiliya wanda zai zama na shida kenan. Zan kuma gaya maka, ba ma bana ma tsammanin shugaban ƙasar China, wanda mutum ne da ake mutuntawa, zai yi murna shi ma. Abinda Trump ya faɗa kenan game da Xi Jinping a wata hirar da aka yi da shi jiya Lahadi a shirin Face the Nation na gidan talabijin din CBS. Da aka tambaye shi ko ma'anar ransa zai ɓaci da sake gwada makaman nukiliyar Koriya ta Arewar na nufin idan aka sake zai ɗau matakin soji kan gwamnatin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kenan, sai Trump ya ce bana son a san abin da ke zuciyata, bari dai mu gani, kuma yana iya faruwa, ni dai bana son a san abin da ke zuciyata. Koriya ta Arewa, wadda ke kokarin kirkiro makami mai linzami mai dogon zango wanda zai iya dira Amurka daga nisan kilomita 9,000, ta yi wani sabon gwaji na makami mai linzami shekaran jiya Asabar. To amma Koriya ta Kudu ta ce wannan karan ma gwajin bai nasara ba. A wani sakonsa ta Twitter, Trump ya ce gwajin ya saba ma fatan China da shugabanta da ake matukar girmamawa. To amma a hirar ta CBS, Trump ya ce sannu a hankali, Koriya ta Arewa za ta samu tsari mai kyau.
Jiya Lahadi, fada shugaban ƙasa Amurka ta White House ta kare gayyata da ta yi ma shugaban ƙasar Philippines zuwa birnin Washington, tana mai cewa buƙatar ƙara jaddada haɗin kai da yankin Asiya wajen fuskantar barazanar matakin sojin Koriya ta Arewa da ke ƙaruwa. Ta zace duk wata damuwa game da mummunan matakin da shugaban Rodrigo Duterte ke ɗaukawa kan masu safarar ƙwaya. A halin yanzu, babu wani abu da ƙasar nan ke fuskanta da kuma yankin Asiya ke fuskanta da ya wuce abin da ke faruwa a Koriya ta Arewa, a cewar shugaban ma'aikatanta na fadar White House, Ryan Priebus, a wata hira da ABC. Ya ƙara da cewa ko mutanen kirki ne ko mutanen banza ne, mutanen da mun so da sun wuce haka a ƙasarsu, duk wannan ba shi ne ba. Ya kamata manufarmu ta zo ɗaya kan batun Koriya ta Arewa. Kalaman na Freebus sun zo ne kwana guda bayan da fadar White House ta yi sanarwar gayyata Duterte ɗin, kuma 'yan sa'o'i bayan da wani mai magana da yawun shugaban ƙasar Philippines ya ce Trump ya gaya ma Duterte ta wayar tarho cewa yana sha'awar su ƙulla dangantaka ta ƙwarai. Wata takardar bayani daga fadar White House ta kira tattaunawa ta wayar tarho da aka yi jiya Asabar tsakanin shugabannin biyu da tattaunawa ta abota. Takardar ta kuma ce dangantakar a yanzu ta ɗau hanya mai kyau.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, sojojin Faransa sun ce sun kashe mayakan sa kai wajen 20 a kasar Mali daura da kan iyakar kasar Burkina Faso. Jami'an sojin Faransa da kuma shaidu sun ce an kai harin ne ta sama da ƙasa a wani kurmin dake yankin na Sahel. Sojojin Faransa wajen 3,500 ne ke baje a fadin kasar Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger suna fafatawa da masu tsauraran ra'ayin addini. Mali ta tsawaita dokar ta bacin da ta kafa da ƙarin wasu watanni 6 a yayin da take kokarin taka burki ma wata kungiyar ƴan tawaye mai alaka da Al-Qaida dake arewacin kasar da kuma wasu masu tsauraran ra'ayi waɗanda ke kaddamar da hare-hare daga kasar Burkina Faso.
Rahotannin kafafen labaran Turkiya na cewa an harbe wani dan Iran mai shahararren gidan talabijin na harshen Farsi a birnin Istanbul tare da wani mutum. Shekaran jiya Asabar aka bindige Said Karimian mai kamfanin Jam TV, ɗaya mutumin da aka kashe ɗin an bayyana cewa mai harkar kasuwanci ne da shi. Har yanzu ba a san dalilan kashe su ba. Gidan talabijin ɗin na Jam TV wanda ke Dubai yana fassara shirye-shirye masu ƙayatarwa na harshen Turkiya zuwa harshen Farsi sannan ya yada zuwa ƙasar Iran. Ƙasar Iran ta sha sukar gidan talabijin ɗin da wasu gidajen talabijin makamantan waɗannan tana zargin su da yunkurin yada al'adun yamma a ƙasar.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa gwamnatinsa ta yi matuƙar baƙin cikin ganin wani faifan bidiyo na nuna sojojin Amurka na gudanar da harkokin soji tare da mayakan Kurdawan Siriya waɗanda Turkiya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda, amma kuma Amurka ke ganin sun shahara sosai wajen yaƙi da ISIS. A makon jiya sojojin Turkiya suka kaddamar da hare-haren jiragen sama kan dakarun Kurdawan Siriya na YPG waɗanda Turkiya ke ganin su ne reshen Siriya na ƙungiyar ma'aikata na 'yan Kurdawa wadda ta shafe shekaru fiye da 30 tana yaƙi na ƙoƙarin ƙwace kudu maso gabashin Turkiya da ita. Amurka ta yi Allah wadai da hare-hare na Turkiya wanda ta ce bai samu amincewar sojojin gamayyar da Amurka ke jagoranta ba, wanda kuma ya kai ga mutuwar abin da ta kira wasu dakarun da muke hulɗa da su. Bayan harin na Turkiya, sai Amurka ta aika da motocin soji dauke da tutar Amurka zuwa bangaren Siriya don su yi sintiri da dakarun YPG waɗanda ga dukkan alamu an yi hakan ne don a kauda tashe-tashen hankula na gaba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda gwamnatin jihar Jigawa ta kai karar tsohon gwamnan jihar Alhaji Sule Lamido gaban rundunar 'yan sanda bisa zargin tunzura jama'ar Jigawa su bijirewa zaben kananan hukumomi da hukumar zabe ta jihar za ta gudanar ranar 1 ga watan Yuli. Wakilinmu a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, na da ci gaban rahoton.
A jiya Lahadi ne dai da misalin karfe 1 na rana, Alhaji Sule Lamido ya amsa gayyatar jami'an jiya ta 1 ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano, biyo bayan takardar korafi da gwamnatin jihar Jigawa ta mika a sharkwatar rundunar. DSP Samba Sakkwato shine kakakin jiya ta 1 ta rundunar 'yan sandan ta Najeriya wadda ta kunshi jihohin Kano da Jigawa da kuma Katsina.
Akwai wani korafi da gwamnatin jihar Jigawa ta turo ma AIG domin bincike cewa shi tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido yana tara mutane, yana wasu maganganu waɗanda za su iya haddasa fitina ko rashin zaman lafiya.
Yaro kamar korafin me ya kunsa za iya cewa koko tunzura kai aka ce?
Eh to, akwai wasu maganganu da suka ce yana ta yi idan ya je wajen taro na siyasa. To amma dai abinda yake ciki bincike ne yanzu aka fara shi, kuma ka san insha Allah bincike ba zai bar komai ba.
Yanzu an ce yana gunku, kama shi kukai ko kuma gayyatar sa kukai?
Mun gayyaci tsohon gwamna kuma ya kabar gayyatar mu, kuma yanzu haka yana nan tare da mu yana amsa tambayoyi.
Kaman me yake faɗa muku yanzu?
To wannan kuma masu bincike idan suka ƙare za mu ji kuma za mu sanar da ku insha Allah.
Dama akwai rahotanni ne da suke nuna cewa akwai alamun tashin hankali a Jigawa na rashin zaman lafiya?
To abinda dai muka karba daga korafin wannan bayani da na maka, kuma kaga sai an yi bincike za a gano gaskiyar lamari ko kuma abin da abin ya kunsa.
yanzu tunda bincike ake yi kuna tuhumar sa ne da yana tunzura mutane ko kuma kuna tuhumar sa ne yana yin taron siyasa?
A'a, ai yadda korafin ya zo mana haka za a bi shi ayi bincike akai. Maganganu ne ake tuhumar yana yi waɗanda za su tunzura al'umma zuwa ga haddasa rashin zaman lafiya ko kuma tashin hankali.
Tun ajiya ne dai jami'an 'yan sandan suka gudanar da binciken kwakwab a gidan tsohon gwamnan na Jigawa da ke garin su Abu Maina da kuma gidansa na nan Kano, amma rahotanni sun inganta cewa babu abin da suka bankaɗo. Yanzu a lokacin da na haɗa wannan rahoto da tsakar daren jiya, 'yan sanda ba su kai ga sallamar Alhaji Silalami da ba. Gabanin wannan dambarwa dai shugaban jam'iyyar PDP reshen jihar Jigawa Alhaji Salisu Mahmuda ya ce jam'iyyar suna bibiyar jadawalin da hukumar zaɓe ta jihar Jigawa ta fitar kan zaben ƙananan hukumomin da za a yi a ranar 1 ga watan Yuli mai zuwa.
Jam'iyyar PDP ya tunanin mu wannan hukuma ta shirya a tukunan zaɓe idan har lokacin yayi baya cikin uzuri hukumar zaɓe ko kuma gwamnati ta ce ba ta da kuɗin ta gwamnati zaɓe don ta da kuɗi ba ta mai rada wannan bayanin haka wannan domin daman da ita hukumar zaɓe alhakin ta ne idan lokaci yayi za a yi zaɓe ta fitar da sanadar mu jam'iyyu da ita kanta gwamnati cewa za ta yi zaɓen ƙaramin hukuma.
A watan Fabrairun shekarar da ta shuɗe ne ta 2016 hukumar zaɓen ta jihar Jigawa ta sanar da cewa ba za ta iya gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin ba saboda rashin kuɗi. Lamarin da ya sanya a watan Maris ɗin baran jam'iyyar PDP ta gudanar da gwamnatin jihar Jigawa tare da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar a gaban kotu saboda rashin gudanar da zaɓen, bayan da wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin jihar ya ƙare a watan Fabrairun na bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Sai kuma kalubale da ma'aikata ke fuskanta a Najeriya fuskoki da dama duk da yunkurin da 'yan fafatukan ganin an kyautata rayuwar suke yi. Wakilinmu Sanusi Adamu ya yi nazarin wannan lamari a kamfanin sarrafa wutar lantarki reshen Arewa maso gabashin kasar, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Yayin da kungiyoyin kwadago a faɗin duniya ke shirin tunawa da ranar ma'aikata, kungiyar ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta ƙasa reshen Arewa maso gabashin Najeriya na kamfanin YEDC da ke Yola fadar jihar Adamawa sun koka bisa mutuwan membobinsu 6 a 'yan watanni da suka gabata, abinda suka danganta da sakaci da kuma neman riba fiye da kima da kamfanin ke yi na ɗaukan ma'aikata da ba su da ƙwarewa aiki. Sakataren ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta ƙasa reshen kamfanin YEDC na Arewa maso gabashin Najeriya, Comrade Patrick Vigo, ya gabatar da korafe-korafen ga 'yan jarida a Yola fadar jihar Adamawa.
Wallahi wani abin da ya sa suka raunar shi ne za a ɗauki mutum cleaner ne yana share teburi gobe, tun da an gaba mutane za su je aiki yanke wuta ko haɗa wuta, ta ce kai ba ka ɗan taɓa aikin da ba, ka je ka yi gari haka wuta ya kama shi ya kashe. To a yadda nake gaya maka, muna da waɗannan mutane ne su kusan guda 1-6, amma ba wani kuɗin biya da aka biya kan su. In kai sa'a aka biya kuɗin a ce to gashi a ji abin ne mutum. Akwai wani yaro ba ma'aikacin mu ne, mataimaki ne, ya yi aiki da mu yana kokari wuta ta je kama shi a cibo. Wallahi sun da mutane maraba mubi suka taso suka ce wannan dan sun nan ba za su yadda ba, sai da aka jigga kuɗi miliyan 1.5 har 3.5 aka bayar saboda maganar kwanta ba ma'aikaci bane. Amma a wannan lokacin da muke ganin akwai adalci ana irin wannan abun, mutane su mutu akan to gaskiya wannan ba daidai bane.
Akwai zargi na sawwala kudaden kwangilan sayan motoci kirar Hilux 3 da Toyota Corolla XLE da kamfanin ya saya kan kuɗi naira miliyan 71,783 da naira 250 da kuma na wani ma'aikaci da ya bankado wata almundahana ta sayan motar alfarma da babban manajan kamfanin injiniya Umara Babu Mustafa ya yi odar su, dalili ma kenan da ya sa aka sallame shi daga aiki.
Akwai waɗansu ma'aikatan manya-manya wanda suke jalingo wanda suka ƙaro sun ci kuɗi sun kwashi kayan aiki da sauransu, aka turo kwamiti har daga federal ministry na fawa, amma har yanzu da take gaya maka ba a musu komai ba. Wani babban ma'aikacin mu ɗaya wanda aka ci mutunci, amma saboda mutumin nan faɗan gaskiya yani mota ce aka saye ta a miliyan 20 aka dauka aka ce a cikin takardun yana da shi a hannunsa, aka ce an ba wani kyauta, yana faruwa haka.
Alhaji Mahmud dan Malam Ibrahim shine ma'aikacin da kamfanin sarrafa wutar lantarkin ya sallama daga aiki sakamakon bankado wannan almundahana a wani abin da ya bayyana da wata rufa-rufa.
Suka ki saurara na, suka tai mu rubuce daga ba, suka turo mu takada cewa inda ina so in ci gaba da zama a cikin office we dole ne sai na jaye abubuwan da na rubuta game da su, ba zai amma kuma in lashe ba da suka suka gan ba na yi sai suka turo mu termination letter.
Zarge-zargen da babban manajan kamfanin samar da wutar lantarki YEDC shiyar Arewa maso gabas engineer Umar Baba Mustafa ya muzanta.
Ana korfe-korfen da suke yin nan dukkaniya. Da mutumin da suka ce ya je ya mutu nan bai mutu ba da ransa yake. Dama cikin abin nan aiki akwai hasari in kana aikin ka. Duk lokacin da mutum zai yi ya sarewa abin nan dokan in aikin. Kai ba sa ka aiki kaza ba amma ka bi don kuɗi ka bi wasu masu yin aikin dole sai ka iya ba zai yiwu ba. Mu a kamfanin mu in ya zama to diyan rai akwai abin nan kuma da ake kira shi NSITF. Yanzu haka duk wanda suka rasu mukan tura sunan su ga nation da suka yi abin nan suna processing din abin nan din su kudin diyan. Sannan magana motoci ni ban ba ma wani aboki na mota ba. Ba mu muka sai motocin nan ba. Ministry haka sa mana kudi a budget shine wannan shi ma'aikacin muka kai shi abin nan ya kula da harkan kori din bulunkutu da Maiduguri. To shi wanda muka kai shi yake ba zai je wajen ba. Don haka ba mu bukatan abin nan service din ka anymore. Haka muka sallame shi.
Kungiyar ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta kasa reshen shiyar Arewa maso gabas ta yi barazanar mika koke-koke da korafe-korafanta ga hukumomin da ke yaki da zarmiya cin hanci da rashawa na EFCC da ICPC. Matukar hukumomin kamfanin ba su sauya lamura ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a cewa karfe 1:16 na asuba a nan Washington, karfe 6:16 na rana a irin rana ta yau da kungiyar kwadugo ta Najeriya takan gudanar da gangami a manyan biranen kasar domin jawo hankalin al'umma kan abin da ya shafi rayuwar ma'aikata.
For the past 1.5 months or 4 months, muna kallon kuɗi in percentage ranges from 30-40-50-60.
Da dama ma'aikata sun ji ciwo wayansu an kashe su akan aiki bisa ga wannan insecurity da ta faru a ƙasa.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin jihohin da ke fuskantar waɗannan ƙalubale. Yanzu dai ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A lokacin da gwamnati Nasiru El-Rufa'i na jihar Kaduna na yanzu yake ministan babban birnin tarayya Abuja, akwai wasu 'yan kasuwa da 'yan trader da suke wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1 waɗanda ya tayar da su domin inda suke bai dace da kasuwanci ba. Nasiru El-Rufa'i ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan 'yan kasuwa. Aka sanya su cike takardu da biyan haraji na gwamnati, kuma aka tantance su sannan aka ba su wani sabon wurin da suka gina shagunansu. Sabuwar kasuwar da aka ba su ita ce ake kira kasuwar Fanteka. Sun zauna a wurin suka ci gaba da harkokinsu na kasuwanci har gwamnatin Buhari ta hauka mulki. Haka kwatsam a ranar Juma'a 14 ga watan Oktoba na shekarar da ta shige, sai aka je aka shafa mashagunan nan nasu jan fenti, aka ce su tattara su fita a cikin sati ɗaya. Sun bi sawu zuwa ofishin babban birnin tarayya. To amma waɗanda suke da hannu a wannan abu suka ƙi su saurare su. Daga bisani sai aka tura motocin buldoza da jami'an tsaro suka je suka rushe wannan kasuwar. A cewar 'yan kasuwar ta Fanteka, wasu sun samu sukunin kwashe kayansu. To amma mafi yawansu haka aka rushe kantunansu da kayansu a ciki. Bari mu faro daga jin ta bakin shugabansu.
Alhaji Shehu Aliyu, Abuja Tudun Fulani, Fanteka Market.
To Alhaji Shehu, yi mana cikakken bayani me ya faru ne kan wannan kasuwa ta Fanteka.
To abin da ya faru tun muna New Market, wanda yake shine mai girma gwamnan jihar Kaduna shi ya tada mu daga New Market, ya yi mana replacement, ya kafa kwamiti.
Yana nufin gwamnan Kaduna na yanzu Nasiru El-Rufa'i tun yana minista kenan.
Yana minista haka. Ya tada mu daga New Market, ya ce to in dai muna son gaskiya mu dawo daidai ita ce headquarters kasuwanci ta Abuja. Munka kuma bi umarninsa ya kafa kwamiti. An ka tantance 'yan kasuwa na gaskiya.
Bari ka kuma yi nisa a ina wannan New Market din da take.
New Market tana nan Use Zone 1.
Nan cikin gari
Market. Nan cikin garin Abuja. To daga nan da ya kafa kwamiti sun ka tantance mu, an ka ba mu allocation. Idan ka ba mu allocation, sun ka ba mu account number na gwamnati cewa mu je Zenith Bank mu biya rabano. In mun biya rabano, sai a ba mu tela sai mu je diploma control. in mun nuna masa za su ba mu receipt su dauki allocation dinka in yayi daidai da teller su rubuta maka receipt na gwamnati sai su baka to haka sun ka ba mu tsawon shekara 1 zuwa 2 daga karshe gwamnati ta koma tira ta nuna wurin ta kawo Safiyo Safiyo ya zo ya aiki duk lambobin da suke aiki kashi na farko an ka ba kowa sama da mutum 318 to mun gina mun yi komai muna kan harkoki na kasuwanci ba da to ba tsammani ba a kira mu ko ina ba banda kuma duk wani tsari na gwamnati mun riga mun bi mun cika kawai ba da to ba tsammani kawai sai an ka zo an ka shafa mu jamfenti ranar juma'a 14 ga watan 10 an ce bayan sati daya kafin mon
to bare kenan ma
yawa bayan sati daya an ba mu sati daya kwana daya juma'a asabar lahadi monday an ka zo daga tafi loli ba ji ba gani ko ina rugujewa ake to kafin wannan ma bayan sun samu je diploma control din duk waɗanda sun ka buga suke da haƙi akan abun mun je mun neme su sun ki saurare mu kamar ba ƴan Najeriya ba in mun je na ai passing da muna akwai wata mata ana ce mata Hajiya Safiya ita a lokacin minista ya nada a gyaran wata kasuwa a ƙasa to mun tambaye me dalilin za a rushe muna kasuwa sai take nuna muna ai hanya ne wurin sai mun ka ce to mun yadda to abin da ya ba kowa mamaki kowa yake ta ajibi hanyar shigowa akwai shaguna nan gefen da nan gefen ba a taba ko ina ba kuma duk akan titin suke sai an ka shigo tsakiyar gida sai an kai banna mun ga kuma hanya inda hanya za a yi ko sama za a yi ta dole sai an taba wadannan shagunan gefe da gefe to sai mun ka ga abun ya zama kamar kabilanci kamar mu ba ƴan Najeriya ba kamar kuma mu ba a san da mu ba kamar wurin nan mun zo da karfi ne mun zauna kuma mu gwamnati ta ba mu tunda duk wani ka'ida da ake bi na Abuja mun riga mun cika
a za mu so mu ji cikakken bayani tun lokacin da mu koma baya aka ce ku tashi daga wannan new market din da kace na season 1 sannan a wace shekara ne wannan ya faru har kuka koma can daidai
2007 lokacin da Allah ba Aerofi ministan Abuja da ya zo bai jima ba sai ya tada kowa daga kasuwar yan tireda sai an kai musu rijina
ya nuna shekaru 10 da suka wuce cigaba da bana bayan
sai an su yan prohibition da suke kasuwar karkashin Alhaji Aminu shine chairman nasu yan prohibition mu kuma nau'in panteka sai an ka zo an ka nada muna malam awwal shine chairman namu to kowa mai girma gwamna yayi adalci ya ba kowa wuriya ba kuma kowa mazukuni
wai gwamna ko minista
minista lokacin na ministan Abuja Malam Nasiru Erufai to mu wuraren da an ka ba mu shine daga bayan nan yanzu ba mu san me yake faruwa ba an ka zo an ka saka tafi loli an ka rushe to mun nemi sanin me ne dalili har yanzu mun kasa sanin dalili
wato a lokacin shekara ta 2007 da zarar ba ku waɗannan kowannan sabon yanki ko kasuwa ta Panteka da take daidai nan take ne bayan kun gama cika kowace ka'ida kuka fara gina kasuwar ko kuma
bayan cika ka'ida da shekara biyu haka bayan an gama komai muna zaune dai a wurin a matsayin tamfarado don ba mu san nan wurin za a ba mu ba to bayan mun cika ka'ida daga baya ita gwamnati ta zo ta sa an kai bikon din wurin an kai layout din wurin an kai duk wani abin da ya dace to daga baya akwai ta ana ce mata Hajiya Safiya da Madam BC sun zo sun ce kowa ya cire kwano me ye dalili sun ka ce kowa ya cire kwano mun je mun same su a office sun ki saurara mu kamar mu ba ƴan ƙasa ba to shine muke kira ga mai girma minista saboda wannan gwamnati an ce gwamnati ce ta adalci gwamnati ce ta canji jama'a suna cikin mawuyacin hali jama'a sun dimauce saboda an rasa dukiyoyi a wurin wasu ba su da aikin yi abinda muke tsoro irin wannan shine yake kawo mu masifu da fitintinu a ƙasa saboda haka muke kira ga minista ko ya sani ko bai sani ba ya kafa committee na gaugawa a yi bincike duk waɗanda suke da sa hannu to a hukunta su a yi kokari kuma a biya mutane diya a kuma mayar da mutane guraren su kuma a ba su hankuri
kasuwar gaba ɗayanta kamar shaguna nawa take da su
shaguna 567
gaba menene da me yake sayarwa a wannan kasuwar
kasuwar ana sa injin na yanka plywood ana yin gadaje ana yin kushin ana kawo injinonuka karafa mutane dai suna harkoki wurin sosai
akwai wani tsari idan za a tada mutane waɗanda suke zaune bisa ka'ida a wani waje akan ba su zaɓin mai da su wani waje shin an ba ku irin wannan zaɓin
ai mu an mai da mu ma kamar daga sama an ka jefo mu saboda ko ba ƴan Najeriya ba ne mu ya kamata a in a biya mu haƙoƙanmu kafin a tarkata mu a mai da mu wani ƙasa balle mu ƴan Najeriya ne mu mun ka zaɓi wannan gwamnatin da ba zan mu take rawa to amma kuma daga ƙarshe yau ga abin da an ka zo an kai muna wasu na gefen mu har dariya suke muna su ce ai mu mun kaso don mu mun ka zaɓo ga abin da ya faru da mu kenan
ma'ana ku kuna aza laifin kan wannan sabuwar gwamnati ta APC kenan
ko musu saboda ita ta yi muna kuma wakilan da ta sa ba san darajar mutane ba ba san mutuncin jama'a ba ba san haƙƙin dan adam ba ba san ma Allah ya halicci mutum ba saboda duk mutunan da Buhari kan shi yanzu in za ku yi face to face a matsayin sa na shugaban Najeriya dole ya saurare ka to balle wani wakili wanda yake ganin minista ya nada shi ko wanda director of diplomatic control da haƙƙin ka yazo ya ce kai ba komai bane ka je kuma duk abin da za ka yi kai a irin wannan gwamnatin da ake ganin ta zo da adalci ai ko zamanin NPDP ba za a yi mana haka ba balle yanzu da muke ganin wannan gwamnatin ta talakace talaka zai abin da ya ga dama zai kwanta ya bacci da ido biyu zai samu natsuwa wanda ko baka da shi za a yi kokari a gina ka balle kuma yanzu a ce a wannan gwamnatin ce za a kare al'ummu dubban jama'a saboda haka wannan abin ba zai yi ba
ku ɗan wannan kasuwar yanzu a ina kuke da zama
ai muna nan a tarwatse ba mu ma sai yanzu halin da muke ciki ba saboda wasu ciwon zuciya ya fara kama su wasu suna ma asibiti wasu suna nan ma yanzu ko magana kake musu ba sa iya sanin me suke don akwai wani Alhaji Bello ya sai da gona ne a Zamfara ya zo ya biya mu kuɗin sa dan sa makaranta ya gama digiri a Sokoto anan yake sai da yogurt san yogurt a wurin suke dan samu abin da za su ci da iyalansa ana rushe wannan wurin yanzu haka ciwon zuciya ya kama shi dan ya rubuta application na neman aiki ya fi so goma bai samu ba yanzu ya koma ga iyalai ga yaya babu abin da zai yanzu ko magana kake mai beji rabin sashin jikin sa ya mutu to irin waɗannan suna da yawa
in muka koma bayan an bada wa'adi cewa kowa ya kwashe kayan sa zuwa kunci zuwa mako daya aka sa jankanci shin mutane sun samu sun kwashe kayan su kafin ayi wannan roshe roshe
cikin kashi 100 kashi 20 sun kwashe kashi 80 ba su kwashe ba sun kawo sojoji kamar za a yi yakin duniya ba ji ba gani duk inda ka duba soja ne suke tafka jama'a sun kawo ka tafila gaba da makudu da arewa suke lebur din kayan jama'a mutum inda dan Najeriya ne ya gani sai ci wannan gwamnatin adalci ce to shine muke tunanin wannan al'amari wai ku wannan abin da sanin manya koko da wani abu a ƙasa ne to shine muke so mu sani
shugaban yan kasuwar Fanteka da aka rusa Abuja Alhaji Shehu Aliyu Tudun Fulani Abuja a kasance da mu a shiri na gaba domin ci gaban wannan bayani daga bakinsa da na wasu daga cikin waɗanda aka rusa musu shagunan su a huta lafiya
kuma da lakafin mu karkare ga takaitattun labarai
to a takeice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta saki gwada makamin nuclear wanda zai zama na 6 kenan zan fa gaya maka bana tsamanin shugaban kasar China wanda mutum ne da ake mutuntawa zai murna shi ma abinda Trump ya faɗa game da Xi Jinping kenan a wata hirar da aka yi da shi jiya Lahadi a shirin Face the Nation na gidan talabijin din CBS rahotannin kafafen yada labaran Turkiya na cewa an harbe wani dan Iran mai shahararren gidan talabijin na harshen Farsi a birnin Istanbul tare da wani mutum shekaran jiya Asabar aka bindige Said Karmian mai kamfanin GEM TV daya mutumin da aka kashe din an bayyana cewa mai harkar kasuwanci ne da shi har yanzu ba a san dalilin kashe sun ba Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa gwamnatinsa ta yi matukar bakin cikin ganin cewa wani faifin bidiyo na nuna cewa sojojin Amurka na gudanar da harkokin soji tare da mayakan kurdawan Siriya.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin sai ta yi. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Umar su Itudun Wada da iyalansu domin auren yarsu Khadija da angonta Muhammad Sani Tati da za a daura wannan Asabar da karfe 11 na safe a Umma Mosque da ke kofar gidan Uban Amarya Muhammad Bashir Tsanyawa Street Hausawa ne a Kano. Allah ya bada ikon halatta ya kuma sa a dace a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.